بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وانا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى دي هدمو أولا سافيا سافير أصبر شاشدا قوتا صفر إجر المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا دلي هدود سلاتين دا هدو واندي دي دا أشرين دا ترى قوتا قوم شابيو أشكالة شابيو دبو دا شابيو للي سافي الميلادية كما يولي كما يدى أكسابا مكي كراتم للي تافن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu albarka abinda muke karantawa ba mu ikon aiki da shi. Makon da ya gabata mun karanta abinda Malam Ibn Taymiyyah ya faɗi a wani littafi a faslin da ya kawo na arba'un man kunna fihi. Da muke magana akan wannan hadisi na alamomin munafiqai, wanda duka dai abinda yake so ya tabbatar mana shine cewa mutum guda akan sami wani yanki na imani tare da shi, a samu wani yanki kuma na abin da ba imani ba, wato wani abu ko kafirci karami ko munafinci karami, a gurgurdan dai darajar sa, gurgurdan kuma abin da yake cikin zuciyar mutum. To har yanzu dai akan wannan maganar ne bai kare ba, za mu tashi inda yake cewa waqad qala Allahu ta'ala ko na'am yace waqad qala Allahu ta'ala wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillahi wal ya'lamul mu'minin وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يتي فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى. أصلي وأن الآية تاسو كاني ألوك سندا za a tafi yakin Uhud. A yakin Uhud shine yakin da munafikai suka bayyana aka gane su daban daga waɗanda suke muminai masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, zahiri da batini sune muminai haqqan. Akwai kuma waɗanda suke suna bi da jikinsu ana abubuwa tare da su, amma a zuciyarsu ba sa tare da muminai. Kamar da malami suka ambata a littafin tafsiri, wannan aya da lokacin da aka saukar da ita da za a tafi yaƙin Uhud, ita ta bayyanar da musamman shugaban munafikai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a Madina. Mun san kissarsa, mutum ne wanda kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙabiloli ko ƙabilu guda biyu da suke zaune a Madina, ƙabilar Aus da kuma ƙabilar Al-Khazraj, sun yi kusa ittifaki, sun haɗa ra'ayinsu guguda a kan cewa za su sa shi ya zama sarki a kansu, ma'ana shi ne shugaban Madina baki ɗaya. Ana cikin wannan shirye-shirye sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara hijirar manzansa sallallahu alaihi wasallama, kuma mutanen Aus da Khazraj ɗinnan da suka je Al-Aqaba da aka tattauna aka yi shawara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan za a bashi mazauni a Madina. Hijiran nan da ya yi daga Makka ya dawo Madina, ita ta ruguza wancan tsari da aka yi na ɗora Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a matsayin shugaba. Wannan abu shi ya jefa hasada a zuciyarsa, ya zama cewa bai yadda da saƙon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Farkon lamari da suna cikin waɗanda suka sallama, kai har Ibn Taymiyyah a cikin littafin Kitabul Iman nasa yana cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da duk juma'a yakan tashi yakan yi fadakarwa da wa'azi a masallaci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya huduba, yana kuma kiran mutane a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wannan a cikin abubuwan da yake aikatawa a zahirinsa, amma a zuciyarsa abun ba haka yake ba. Akwai wasu kuma waɗanda suke suna girmama shi, suna san ra'ayinsa, amma abin nasa bai bayyana ba sai lokacin da aka saukar da wannan aya, ko a ce lokacin da za a tafi yaƙin Uhud. Me Allah ke cewa a wannan aya? Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani, abin da ya same ku ranar da kungiyoyin nan guda biyu suka hadu, ana nufin kungiyoyin musulmi da kungiyoyin kafirai. To abin da ya same ku a wannan rana, fa bi idhnillahi, to ya faru ne da izinin Allah, ba haka kawai ba. Kuma sai aka wawul atafi wal ya'lamul mu'minin, kuma Allah yayi haka ne domin ya san mu'minai, haka zahirin fassara take. Da maganganun malamai akan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dan ya san abu, me ake nufi? Da ana nufin bai san shi bane? A'a, komai da ya auku da kuma abin da zai auku nan gaba cikin ilimin Allah yake, babu abin da ya fita daga ilimin Allah. Amma malamai suna cewa ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya za ka iya cewa kashi biyu ne. Akwai ilimi na tun fil azal, duk abin da zai auku a cikin halittarsa to ya san shi har zuwa ƙarshen rayuwar, duk wannan abin da zai aikata wannan abin ko kuma abin da zai auku din, wannan shine ake cewa sabiqu ilmillahi, ilimin Allah wanda yake sabiq, ya san komai da komai, an rubuta a lauhil mahfuz cewa za a yi kaza lokaci kaza rana kaza a gari kaza za a haifi mutum sunansa wane, zai kaza zai kaza zai zama kaza. Babu kuma dan adam din da ba a rubuta wani abu a kansa ba dangane da wani muddin da an halicce shi. Hakanan babu abin da zai auku sai face Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi a wannan. To don haka wannan ilimi na biyu ko nau'i na biyu na ilimi shine ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala zai dangana shi ga kansa domin da shi yake amfani domin yi wa mutane hisabi. Shi sa malamai suke ce masa sunansa ilmu muhasaba. Me ma'ana ilmu muhasaba? Ilimin da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake dora wa bawan Allah hujja akan cewa ya san lokacin da ya kaza, domin ran tashin alkiyama sai a masa hisabi gwargwadon wannan ilimi din. Yanzu mu dauka ran tashin alkiyama da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a fito da wani bawan Allah ya ce kai kaza kai kaza kai kaza, zai iya cewa idan bai san abun ba, misali kai bai aika kafin ya aikata, sai Allah madaukaki ya kama shi da laifi, kaga zai ce ya Allah ni ban aikata komai ba, Allah ce a ai an san zaka zo ka aikata ne nan gaba, kaga sai dan adam ya ga ya haka. Amma Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna wa dan adam cewa abin nan da aka tsara dama can zaka aikata, to gashi yau ka aikata, to wannan ran da mutum ya aikata din nan da shi ake masa amfani da wannan abun ko wannan ilimi din, sai a yi masa hisabi. Ina jin kun gane yanzu ilmun wato sabiqu ilmillahi da kuma ilmun muhasaba. Ilmun muhasaba shine Allah madauki ya dangana wa kansa ilmun wani abu a lokacin da abun ya faru, ba wai saboda da bai san shi ba, a'a saboda wannan nabiyun shine lokacin da dan adam din ya aikata kuma da shi za a yi amfani wajen masa hisabi. Mun fahimci abin yanzu insha Allah. Yau don haka ba sai an zo ana cewa a kar a ce Allah, kar a ce misali ko wajen fassara wannan, wasu sai ga suna tahashin a ce domin Allah ya sani, sai a ce a don Allah ya bayyana. Duka ma'anar abin shine in ma an ce don Allah ya bayyana ne, to don ya bayyana wa wanda ya aikata cewa daga yau hujja ta hau kansa, shine ma'ana. Ko kuma don a mayyaze tsakanin muminai da kafirai, don a mayyaze tsakanin muminai da munafikai, misali kamar da yake a wannan aya din. Kaga cewa fa bi idhnillahi wal ya'lamul mu'minin, kuma dan ya gane mu'minai ya san mu'minai, kaga ba wai dan da bai san mu'minan ba, a'a dan idan an gwada sai a ga su wane ne suka tsaya ba su koma baya ba, waɗannan su ne mu'minai haƙƙan. Wal ya'lamul munaa wal ya'lamul ladina nafaqu, kuma domin ya san waɗanda suke munafikai, ka iya cewa domin ya bambance mu dangane da mu, zai bambance mana mumini zai bambance mana munafiki, amma shi dama ya san wane mumini ne ya san wane munafiki ne, mun gane abin. Yawwa, amma wannan abin da aka aikata ranar yakin Uhudu da aka ce a fito a tafi yaki, wasu sai suka fara damuwa a zuciyarsu suka ji ba sa so, to Allah ya sa wannan abin ne ya zama wajibi a fita dan a gane mu, mu gane mu bambance wannan dama mumini ne wancan kuma munafiki ne. Mun fahimci abin? yadda kuma kaga daga wannan da wannan ilimin ne za a yi amfani da shi ranar tashin alkiyama a yi hisabi cewa wane ya zama cikin munafikai kafin wannan lokacin baka iya sashi a ciki mun fahimci zancen shi yasa Habib Ibn Taymiyyah a cikin wannan littafi na Kitabul Iman yake cewa da yake cewa waliya'lam alladhina nafaqu fadinsa waliya'lam alladhina nafaqu yace zahirin ayar tana magana ne akan wanda yake ahdatha nifaqan ya farar da munafinci da ba munafiki bane ma'ana tunda an zo da shi da sigar madi alladhina nafaqu wadanda suka munafinta suka zama munafikai wa huwa yatanawalu har yanzu kuma zai iya riskar zai kunshi man lam yunafiq qablu wanda da ba munafiki bane sai a wannan ranar mun gane wannan wa man nafaqa thumma jaddada nifaqan thaniya ko kuma wanda yake da munafiki ne sannan sai ya jaddada da aka zo aka ce a fita yakin Uhud sai ya ƙara tabbatar da cewa shi munafiki ne shi yasa yake cewa mutane sun kasu a wannan gurin kashi uku akwai muminai tsantsar muminai Allah ya ce ku zo ku kaza su fito su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito ai kaza su fito su an jarrabe su a ga cewa za su miƙe ko ba za su miƙe ba sai suka miƙe to wannan sune almu'minuna haqqan akwai kuma waɗanda su ne suka bayyanar da munafincinsu da aka ce su zo a aikata kaza sai suka yi ridda kaga wannan sun faɗi jarabawa mun gane wannan akwai kuma waɗanda ba a jarraba su ba sai daga baya ma'ana shuru lamarin su bai bayyana ba har aka yi jarraba kafin a yi jarabawa kai suna nan a cikin musulmi har malamai suke cewa da a ce mutum zai mutu daga cikin waɗancan to zai mutu ne a matsayin musulmi domin lokacin jarabawa bai zo ba ballantana a gane cewa yana cikin muminuna haqqan ko kuma yana cikin masu ridda shine Ibn Taymiyyah yake cewa mafi yawan mutane a zamaninmu a wannan gefen zaka same su wasu mutanen suna nan shuru suke suna tare da mumine sai kafin jarabawa ta zo in jarabawa ta zo wata matsala ta zo sai ka ga wasu za su miƙe tare da mumine wasu kuma sai su noke su koma baya har ma kila su koma tare da kafirai suna nuna suna tare da su ana samu wannan ko ba a samu yawa don haka lamari ne dake cikin zuciyar mutane zaka sami in mutum da yace la ilaha illallah qad yasifu yattasifu bi hadhihi sifa wa qad yattasifu bi hadhihi sifa wa qad yattasifu bi hadhihi sifa lamarin canci kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san shi ina fata mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم كما أكتشي دسو تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا سواء أنهم منافق أكيد أكيد نفي وأن لهم إن لم يروا ينقوم أزوى غريسوني معنى سواء لسكتشي سنكو معنى ما سمنافنتي أزوتي يسو قيل لهم أكتشي دسو تعالوا كتحومنا قاتلوا في سبيل الله كيك إدو من أكوك كلمر الله معنى أجيك أهود دكو أو ادفعوا ko kuma ku tunkuɗe mana kafirai saboda yawan ku da za su gani a cikin mu shine ma'anar idfa'u yawa ma'ana idfa'u bi takthirikum sawadana kamar da al-Imam at-Tabari ya fassara cewa ku zo ku ture kafirai su gudu saboda yawan ku da yawan mu da za su gani saboda samun ku a cikin mu kun fahimci zancen nan ma'ana in kuka ma'ana zai iya yiwuwa mutum a ce ya zo ya fi sabilillahi ya ji baya so to shine abinda ake nufi da idfa'u ku zo koda dan kishin kasar ku ku tunkuɗe kafirai daga su zo su lalata muku ƙasa ku zo ku shiga cikin tare da mu din yadda za su ga yawan ku ko ma'ana su ga yawan mu saboda ku kuna cikin mu din a ga mun karu saboda su tsorata su gudu mun fahimci zancen shine ma'anan waqatilu am waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u aw idfa'u din ma'ana ta kenan yawa قالوا من منافقين سكتي سكتي لو نعلم قتالا لاتبعناكم ايدا من san yaki za aida mun biku nan ba ana nufin wai da mun iya yaki da mun biku ba ba magana ilimin yaki bane cewa suke aida ma'ana wannan fitar da za ku yi zuwa Uhud irin fitan nan ce da aka saba yi sai ku je ku dawo ba a hadu da yakin ba ba ma tsammanin yaki za a samu da mun san in kun je yakin ne zai auku ai da mun bi ku mu ma da mu za a yi amma mu a zaton mu wannan fitar ba ta yaki ba ce mun fahimci zancen yau shine abin da suke nufi qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum da mun biku shine Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil imani su waɗannan munafiqai sun fi kusa da kafirci a ranan nan fiye da kusancin su da imani wannan ita ce shine dalilin da yasa Allah madauke kawo annabi wannan mai litafin ya kawo mana wannan ayar anan cewa ashe kenan za a iya samun mutum a zuciyarsa ga imani ga kafirci wanne ne yafi karfi gurgurdan abin da yake ciki a wannan lokaci shine nan yake cewa hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su din nan dangane da kafirci sun fi kusa da shi fiye da kusancin su da imani to shi yasa malami yake cewa washe wannan ya nuna kenan ibn jami'a a wani littafin da nake ga mana dazu na kitabul iman yake cewa qawluhu hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yace yubayinu annahum lam yakunu qabla dhalika aqrabu minhum wannan ya nuna kenan tunda yace yawma idhin kafin wannan ranar kenan ashe basu zama haka ba shine sai kafin wannan ranar ko zai ya zama mutasawiyai ne ma'ana mutasawin suna daidai da sauran mu'minai wajen imanin su ko kuma ya zama cewa hum aqrabu ilal imani ma'ana kai ko kuma daidai kai suke wajen san imani da san kafirci ko kuma ya zama mu'minai ne sosai amma kasancewa su sun fi kusa da kafirci to a wannan ranar abin ya bayyana wannan kuma shi ake nufi dama da wali ya'lamu alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu na fata mun fahimci zancan cewa ashe kenan ana iya samun mutum ya siffantu da wannan ya siffantu da wannan kuma ilimin menene yafi tabbata ko yafi karfi a zuciyarsa Allah ne kawai ke iya bada labarin wane a zuciyarsa kafirci ne fi yawa ko wane a zuciyarsa imani ne fi yawa da fatan mun gane to shi da sai malami yake cewa faqad ja'ala ha'ula'i ila al-kufri aqrab minhum lil iman kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan mutane cewa sun fi kusa da kafirci fiye da kusancin su da imani fa ulima sai aka san kenan ma'ana ta wannan dalili da wannan aya sai mu fahimci annahum mukhallituna su sun cakuɗa abubuwa guda biyu da imani da kafirci amma kuma wa kufruhum aqwa kafircin nasu yafi me ya alamar imanin su sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah da zinnan ma suka fito daga masallaci ɗaya daga cikin su ma har yayi wa'azi misali ko ba haka bane amma kuma da aka ce to ga abu kaza ashe a zuciyarsu dama akwai wani abu sai ranar ya bayyana shi yasa malamai suke ce mafi yawan waɗanda suka yi munafinci ba a san su ba sai ran da wannan abu ya auku da aka tafi yakin Uhud mun san abin da ya auku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da mutum kimanin dubu ana sa ran duk hakan take lafiya lau amma sai wannan mutumi da shi da waɗanda suke goyen bayan sa wajen mutum 300 sai suka janye jiki kaga ai sun rage adadin mu'minai a ranar sai ya bayyana cewa waɗancan mutan ashe dama ba tare suke ba da mu'minai a zahiri ne suke tare a can kuma ƙasa suna sha'awar ma ina ma kafirin maka za su zo su lankume mu'minai magana tarihin musulunci diya kare lokaci guda kaga kenan Allah ne ya san zukatan mutane yawa to shine sai yake cewa ashe za a iya sanin kenan za a iya samun mutumin da yake ya cakuɗa wannan ya cakuɗa wannan ga imani ga kuma wani abu na kafirci a zuciyarsa kuma Allah ne mai bamu labarin cewa kafircin yafi karfi a zuciyarsa wa ghayruhum yakunu mukhallitan wani kuma zai iya zama shi ma ya cakuɗa din wa imanuhu aqwa amma imanin nasa yafi karfi duk wannan za a iya samu wanda yake ga wannan tare da shi ga wannan kuma amma imanin yafi karfi sai ce wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minina almuttaqin in ya zama waliyan Allah su ne mu'minai kuma su ne masu tsoron Allah فَبِحَسَبِ إِيمَانِ الْعَبْدِ وَتَقْوَاهُ تَكُونُ وَلَايَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى mun har yanzu zancan yadda yake damuwa yana dawa kuma kan darasin namu ko na bambancewa tsakanin abin nan waliyan Allah da kuma waliyan shaytan ko yawa to sai ce idan ya zama cewa a mumini yakan iya zama ya cakuɗa ga mumini ga imani kuma ga wani abu na munafinci sai ce فَبِحَسَبِ إِيمَانِ الْعَبْدِ yace kai in ya zama waliyan Allah ya zama su ne mu'minai kuma masu takawa sai ce to gurgurdan imanin bawa da tsoron Allahnsa ta kunu walayatuhu lillahi gurgurdan wannan gurgurdan me walitakassa ga Allah subhanahu wa ta'ala yawa faman kana akmala imanan wa taqwan duk wanda ya zama imaninsa da takawarsa yafi ma'ana wanda yafi imani ya kuma fi takawa kana akmala walayatan lillahi to zai zama wajen walittaka ga Allah shine sama ma'ana duk wanda yake son Allah kuma yana yayi imani da Allah sannan kuma yana tsoron Allah to wannan shine dama wali to tunda imanin matsayi ne takawar ma matsayi ce imanin wani yafi na wani akwai mai gangariyar imani ko mai ake ciki yana tare da imani an yi jarrabawa an gwada yana nan bai fadi ba to wannan shine mumini haka tare da takawarsa to wajen walittakarsa yafi wanda yake akwai imanin akwai wani abu kuma na kokonto ai mun ji ana cewa raibi da kuma shakka ko akwai raibi a zuciyar wasu akwai kuma shakka a zuciyar wasu shi da har malami suke cewa raibi ana samun sa ne fil ilmi wal amal amma shakka ba a samun ta illa fil ilmi wannan shine bambanci tsakanin shakka da raibi haka zai ana cewa la raiba fihi yadda Allah madauki fada zalikal kitabu la raiba fihi wannan shine littafin da babu kokonto cikin sa kokonton fil ilmi ko kokonto fil amali amma in aka ce shakka ita kadai to ta bangaren ilimi ne ba bangaren aiki ba shi yasa ba a siffanta mutun da yaki ne sai ya zama cewa da ilimin sa da aikin sa suna tafiya babu kokonto mun fahimci abin wannan shi ma zai bayyana mana insha Allah a wasu lokuta din mu koma mu ci gaba can a bayan malam mai ta'aliki ya mana ta'aliki da yake cewa wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minina almuttaqin ya ta'aliki ya kasa ko yace qauluhu almu'minina almuttaqin khabaru kana to nan zancen nahwu ne wadanda suke fahimtar nahwu za su gane me ake nufi anan yace khabaru kana la ba wato mun san abin da ake ce makana ko kana tana daga cikin fi'ilai naqisai da in suka shiga kan mubtada da khabar suna naskhin hukuncin mubtada da khabar su canza masa tsari in an ce muhammadun qa'imun muhammadu yana tsaye in kana ta shiga sai a ce kana muhammadun qa'iman yawa sai ya zama sunan farko wanda da shi ne mubtada sai ya zama shi ne ismu kana shi kuma wannan na biyu wanda da shi ne khabar a cikin jumlar ismiya mubtada da khabar sai ya zama shi ne khabaru kana mun fahimci wannan to khabaru kana shi ne abin jumla ko a kalmar da take ba da labari a kan mubtada lokacin da kana ta shiga kansa ma'ana wanda yanzu ake ce ma ismu kana wannan dai ka'idar nahwu ne mu bi saboda masu fahimtar la'alla za su fa'idanta da wannan yace almu'minina almuttaqin yace khabaru kana wa qawluhu wa idza kana awliya'ullahi hum wannan hum din sai ce damiru fasl akwai abin da ake ce ma damiru fasl shine damiri da yake zuwa tsakanin idan ya bambance tsakanin mubtada da kuma sifa a ka'idar larabci gashi zai kawo mana yace a ka'ida kuma la mahalla lahu min al-i'rabi in ka zo al-i'rabi haka ake cewa la mahalla lahu min al-i'rabi ba shi da mahalli al-i'rabi baka iya ce masa marfu'i ne ko kaza da kaza ko halin nasaba ko halin jarra ko makamancin wannan yace laysa mubtada'an wa ma ba'dahu khabar ba wai mubtada ne da ba abin da ke bayansa kuma khabar sai ce ma ba'da hu khabaru kana abin da ke bayansa khabaru kana ne ba wai mubtada da khabar bane zai kawo mana misali dan mu gane sosai yace ka qaulihi jalla wa ala kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa alladhina kadzabu shu'ayban ka allam yaghnu fiha alladhina kadzabu shu'ayban kanu humul khasirin kaga alladhina kadzabu shu'ayban sai ce kanu tunda kana tazo tana buƙatar me khabar ɗin da kuma da'iman menene shi mansubi ne alaman nasba a inin wannan suna al-khasirin wanda ke jam'u muzakkar ne salim ko alama su shine ya'un ko da nun kaga shi yasa ya zama humul khasirina to wannan hum ɗin me yasa aka kawo ta shi ake ce madamirul fasli yawa nan ma inda ya ga mana asili littafin wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minina inda mubtada ne da khabar hum mubtada ne sai zama humul mu'minuna almuttaquna
ba zai zama humul mu'minina almuttaqin ba, amma an ce humul mu'minina almuttaqin saboda hum din nan damiru fasl ne, kuma wannan almu'minina da almuttaqin khabar ne na kana ba khabar ne na mubtada ba. Kana fahimta? Na'am. To ina jin dai akwai masu fahimtar insha Allah wanda yake suna karatun nahwu, waɗanda na san muna darasin nahwu da su za su fahimci me ake cewa. Bai fi sati ba mun yi wannan darasin tare da su. Yawwa. Don haka mu karasa sai yawa wannan ya zo a cikin Al-Qur'ani wurare da shi abin nan au fi qawlihi fi suratul anfal, inda Allah madauki ke faɗa a cikin suratul anfal yace wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika. Kaga wannan huwan bata bata aikin wannan haqqa ta zama khabaru kana ba, in kana hadha huwa al-haqq min indika. Kaga wannan huwan ba mubtada bane ballantana kace huwa al-haqq, mun fahimci abin? Yawwa al-haqq din nan khabaru kana din can ne, wannan akwai shi da yawa a cikin Al-Qur'ani. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, bai ce kunta antar raqibu, mun gane? Yawwa kunta anta, kaga tunda anta ta zo to wannan anta sai a ce damiru fasl ne, wannan da yana nan a cikin Qur'ani wurare da dama. Sai ce damirul fasl huwa wa ashbahuhu idan ya'ti bayna al-mubtada wal khabar, yana zuwa ne tsakanin mubtada da khabar. Fi ismi kana wa khabariha, in aka samu akwai ismu kana da khabaruha, au fi ismi inna wa khabariha, ko kuma a ismu inna wa khabaruha wa da khabar dinta. Mun san inna ita ma idan ta zo ta shiga cikin mubtada da khabar tana naskhi, tana shafe tsarin da aka sani na mubtada da khabar. Mubtada marfu'i ne, khabar ma marfu'i ne, amma in inna ta shiga to sai ta rusa wannan hukuncin, sai ya zama ismun inna shine mansubi, khabaru inna kuma shine marfu'i. Inna Muhammadan qa'imun, haka zaka ce. Kamar da a wancan kuma in kana ce sai a ce kana Muhammadun, sai a ce me qa'iman. Yawwa shi a can a kana ismun shine marfu'i, khabar din kuma shine mansubi, a inna kuma ismun shine mansubi, khabar din shine marfu'i. Da fatan mun gane. To idan aka zo da damirul fasl baya hana wancan aikin na inna ko na kana, yawwa to sai a ce wa wannan damirul fasl din la mahalla lahu min al-i'rab. Sai ce zalika yuradu bihi al-fasl bayna al-mubtada wal-khabar, wannan ana amfani da shi ne don a bambance tsakanin mubtada da khabar, hatta la yushabihu as-sifat, dan kada ya kama da sifa. Dan yanzu misali da zaka ce zaidun huwa ash-sha'iru, ko ka ce inna zaidan huwa ash-sha'iru, lalle zaidu shine mawaki da aka sani. Da zaka ce inna zaidan baka sa huwa ba sai ka ce ash-sha'ir, to zai iya daukar kana nufin ka bada labari ne da ash-sha'ir akan zaidu cewa shi mawaki ne, zai iya daukar kuma cewa siffa kake baiwa zaidu a matsayinsa na mawaki, kaga kenan ya taji ila khabar. Sai ka ce inna zaidan ash-sha'ira, la'alla ka ce mata amsu jiya ya mutu, kuma ka kaga yana bukatar da wani labari wani khabar. Amma in ka kawo huwa a tsakani inna zaidan huwa kace ash-sha'ir, to wannan shi ake ce ma damirul fasl, dan ya bambance maka shin wannan khabar ne ko mubtada ko kuma na'at ne. Mun gane misalin yanzu? Tayyib, mu je dai. Shine yake cewa ina ne hatta la yushabihu sifat hatta la yatashabahu al-khabar bin na'at, dan kada khabar yayi kama da sifa. Li'annahu bidunihum, inda ba a sa wannan hum din ba, taqra'uha hakaza, da sai ka ce وإذا كان أولياء الله المتقين. To kaga ana bukatar labarin ya cika. Mu koma littafin mu gani. Ai haka yake ya mana ko? Yace wa idza kana awliya Allahi humul mu'minin almuttaqin. Inda babu wannan hum din, da ya zamu karanta. Sai ya zama wa idza kana awliya Allahi almu'minin almuttaqin. To nan sai ya zama cewa almu'minin almuttaqin sifa ce tawa ta auliya'u, ba labari bane. Sai ya zama cewa muna neman labarin kuma daga baya, mun fahimci abin? yawa domin sai zai zama a ce wa idza kana awliya'ullahi almu'minuna almuttaquna sai ya zama muna neman a cika mana zancen zancen bai cika ba amma tunda yace dama so yake ba mu labari cewa waliyan Allah sune mu'minai masu tsoron Allah to sai yasa ya kawo wannan hum din wanda ake ce madamirul fasli dan a bambance cewa wannan fa khabar ake so a ba mu na wancan zancen na kana mun fahimci abin yanzu yawa wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minina almuttaqin to mu karasa wannan taliki mu koma kan karatun sai yake cewa ina ne yawa li'annahu bidunihum taqra'uha hakaza wa idza kana awliya'ullahi almu'minina almuttaqin yashtabihu sai zama ya rikice taqulu awliya'ullahi almu'minuna almuttaqun abin da yake mata ka fada kenan in babu wancan sai zama mubtada wa khabarun yashtabihu da kuma mubtada da khabar din sai ya zama ya ishtibahi ya rikice baka gane wanne ne ba shine sai ce hal mu'minuna almuttaquna na'at sai zama ka rikice mu'minuna almuttaquna nan na'ati ne ma'ana sifa ce li khabarin lam ya'ti ga labarin da muke neman sa nan gaba bai zo ba yawa wa aw annaha khabaru ko kuma labari ne na awliya'ullahi almu'minuna almuttaquna lahumul janna ace suna da aljanna sai zama yace yushkilu wannan zai rikice zai rikitar da mutum lakin idza qulta amma in kace awliya'ullahi humul mu'minuna almuttaquna zahara bi dhamiril fasli bi dhamir ni bab zahir ba sai bayyana da wannan dhamiril fasli din li'annaka fassalta ko fassalta al-khabar wal mubtada sai zama cewa ka rabe tsakanin khabar din da kuma mubtada bihim bihum li'alla yashtabih al-khabar domin kada labarin yayi kama da juna ya rikice bi annahu na'atun lil mubtada dan kada mu fahimci cewa wato sifa ce ga mubtada kamar dai da bamu misalan nan wa hadha ala tariqati ammatin nuhati wannan akan in an bi tariqar an bi hanyar mafi yawan malaman nahwu wannan ita ce ka'idar haka suke ce masa damirul fasli la mahalla lahu min al-i'rab abinda yake nufi da abin nan qamatun nuhati yana nufin nuhatul basriyin mutanen basra akwai sabani da ake yawan samu in kana karanta nahwu tsakanin malaman basra da kuma malaman kufa ko yawa to shi yake nufi agun malaman basra suna kiran wannan damiri damirul fasli la mahalla lahu min al-i'rab a wurin malaman kufa kuma suna kiransa al-imad al-imad abinda wato bayani da bambancewa tsakanin wannan da wannan ya dogara a kansa shi suke nufi amma kuma a wurin su yana da li'irabi ba shi da mahalli na li'irabi ba kamar da basiriyun suka ce shine shi yasa yace wa in ka nasiba waihi duk da cewa siba waihi ajaza ala lughati ba'd al-arab ya halatta a bisa lugar wasu daga cikin larabawa an ya kuna damiru hadha damirul fasli mubtada'an yace wannan damirul fasli nan a dauke shi mubtada ne wa ma ba'dahu khabaru lil mubtada abinda yazo bayan sa kuma labari ne na mubtada din wa alaiha ba'dul qira'ati fi ba'dil ayati akan wannan ne ma har wasu qira'o'in suka karanta da yadda sibawaihin ya fassara wannan dai kamar da na ambata mana wanda zai fahimci wannan shine mai karanta nahwu mu koma karatunmu wanda ba na nahwun ba ina ne zancen ya ce wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minina almuttaqin in ko ya kasance cewa waliyan Allah sune mu'minai kuma masu tsoron Allah sai ce fa bi hasabi imanil abdi to gurgudan imanin bawa wa taqwahu da tsoron Allah sa takunu walayatuhu lillahi haka nan walittakasa take kasancewa in mai imani ne da yawa mai taqwa da yawa to waliyin Allah ne babba in kuma mai imani ne kadan taqwarsa ma kadan to kuma sai zama wali ne karami mun fahimci abin a wurin Allah subhanahu wataala waliyan ba matsayin su dai ba kamar da muka sha wannan zance baka iya zuwa yanzu ka hada shugaban waliyan duniya baki daya waye farko dama ka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sannan sai sauran annabawa to in ka gama da annabawa waye shugaban waliyan sayyidina abubakar duk wani wali bai kai shi ba daga farkon tun zamanin rayuwarsa har zuwa duniya ta tashi ba za ka samu dan adam din da yake wali ne na Allah wali takarsa ta yi girman da tafi abubakar ba kaga kenan ma ballantana a ce wani wali ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu shi tatsuniya ce babu wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ma ba a kai shi ba ballanta na akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ashe walittakan nan daraja daraja ce kamar da muka yi magana kwanaki a darussan baya cewa akwai sifofi guda uku duk wani manzo ya sifantu da su sifar ne annabci da manzanci da walittaka sai ka ce kenan ashe dukkan manzo annabi ne kuma wali ne ko to in kuma annabi ne ba manzo ba to lalle ya zama annabi ne kuma wali ne sai ya zama kenan ashe a dukkan annabi to wali ne mun gane wannan sannan kuma akwai wanda ba manzo bane ba annabi bane wali ne kawai to shine daga kan sahabbai zuwa ƙasa mun fahimci wannan to ba zai yiwu ba kuma a samu walittakan nan sai an samu imani da takawa da imanin mutum da ke zuciyarsa yaddarsa da Allah imaninsa da abin da Allah yake so da san abin da Allah yake so da san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so shine ma'aunin da ake gane wane wali ne ko ba wali bane in ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin dokokin Allah da dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa aqidarsa a sallarsa azuminsa mu'amalarsa da mutane aurensa tarbiyar yaya da komai ya yadda da cewa zai bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana tsoron Allah yana bin dokokin Allah to wannan shine wali in kuma ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yafi shi ko kuma zai zagaye shi zai je gun Allah shi ma ya samu nasa abun to ya fita daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kenan wata hanyar yake bi daban ba ta annabi ba mun gane abu yawa to Allah ya kyauta mana to shine sai yake cewa faman kana akmala imanin wanda imaninsa yafi cika wa taqwan hakanan tsoran Allah sai yafi cika kana akmala walayatan lillahi to walittakasa ga Allah tafi cika fannasu mutafadiluna don haka mutane suna da fifiko tsakanin juna mutafadiluna nan mutafailuna yawa dan babin mufa'ala ne wani yafi wani shine ma'anar mutafadiluna yawa su mutane wajen abin da ya shafi walayatillahi azza wa jalla to suna da fifiko wani yafi wani bi hasabi tafadulihim fil imani wat taqwa gurgudan yadda suke da fifiko tsakanin su wajen imanin su da taqwar su wa kadhalika to haka nan yatafadaluna fi adawati llahi wajen gaba da Allah ma nan gaba da Allah yana nufin kishiyar walittaka dan ma wali shine masoyin Allah ko wanda kuma Allah yake so to kishiyar wannan shine wa wanda yake makiyin Allah ko wanda Allah yake ki yawa to haka nan a wajen wannan adawar da saban Allah din da ke ta haddin Allah mutane ba matsayi ɗaya suke ba kafircin wani yafi kafircin wani ko yawa kaga baka hada kamar ka ce kafircin fir'auna da kafircin wanda bai yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai yaki wani annabi ba haka duk wanda ya taba kashe annabi kafircin sa yafi girma fiye da wanda kawai ya bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je shiga jahannamin sa kaga ko su ma mataki mataki ne shi yasa kun ga saboda sharrin munafiki aka sa shi ina fiddarkil asfal minan nar saboda darajar kafircin sa yafi na kafirin da bai ma yadda ba ballanta nayi koyi mun fahimci abu saboda shi munafiki ya yadda bai yadda ba a zuciyarsa amma yayi ƙarya ya nuna ya yadda kaga akwai kafirci akwai ƙarin kuma laifin ƙarya to wannan laifin guda biyu da ya hadu ga kafirci ga ƙarya ya ga wa mutane ya yadda alhali bai yadda ba shine ya jefa shi cikin addarkil asfali minan nari Allah ya tsare mu daga munafinci to shi yasa yace wa kadhalika yatafadaluna fi adawati llahi haka nan mutane suna sassabawa wani yafi wani wajen adawar Allah bi hasabi tafadulihim fil kufri wal nifaqi gurgudan yadda suke fifita juna wajen kafirci da munafinci ta yadda a gane wannan qala Allah ta'ala Allah madauki yana ga mana wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا سورة التوبة كنا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ما أنزلت سورة إن أكسوا كد وتسورة فمنهم تودقت كنسوا منافقين دن ونن سورة التوبة akwai wurare da yawa da lamirin kawai ake fada amma za ka gane da munafiki ake dama shi yasa ake ce masa ake ce wa suratul tauba al-fadhiha wato surar tona asiri surar bankada ita ce surar da ta bankada abin da ke cikin zuciyar munafikai har aka san shi ba shi lokacin da suke ana dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuka ana dawowa a ko ana tafiya shine sai wasu daga cikin munafikai aka ji su suna cewa mu ba mu taba ganin mutane irin qurra'in nan namu ba qurra'i suna nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makarantan alqur'ani su ne ajibanu inda liqa'i in aka zo haduwa wajen yaki su ne suka fi kowa tsoro haka suke hira tsakanin su sai labari yazo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya قل أبالله وآياته ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا مه قد كفرتم بعد إيمانكم ألا من يكي سبو دمي أن كافر تاسو سبو دا استهزائي دا سكي إزجلي دا سكي ألا شيء دا ألا دا منزنس دا آيو ينسا كتي وإزجلي تو باب أذري غمدكو بدا أكرب أذري با كن كافر سيباين إيمانكم يزمو دليلي أكن تيوا istihza'i izgili ga addini kafirci ne ridda ce fita daga addinin musulunci to kun ga waɗannan a ina aka samu wannan a tafiya ko dawowa ne kai daga yakin tabuka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin abubuwa da yawa na halin munafikai a wannan sura din to daga cikin waɗannan siffofi nasu wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana daga cikin munafikai in aka saukar da wata sura sai ka ji suna cewa to ku a cikin ku nan yanzu waye wannan ta kara masa imani saboda Allah madauki ya faɗa a cikin alqur'ani cewa ayoyi suna kara imani ko innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ko Allah subhanahu wa ta'ala yace mu'minai sune wadanda in an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala zukatansu suka raurawa saboda firgici da tsoro in kuma aka karanta ayoyin Allah to ayoyin Allah suna kara musu imani duk mumini in yaji qur'ani imani yake karawa wannan shine amma in kaga mutun yana jin qur'ani yana kyamar jin karatun qur'ani zuciyarsa bata so to shedan ya samu wuri a cikin zuciyarsa yawa to shine sai yake sai munafikai sai in an saukar da aya sai su rika cewa to sanninku ku yanzu a cikin ku waye wannan surar ta kara masa imani mana suna nufin kamar ayoyin ba sa kara imani ko yawa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai fa amman ladina amanu su dai wadanda suka yi imani fazadathum imana to tana kara musu imani wahum yastabshiruna kuma suna murna suna farin ciki ana musu bushara wa amman ladina fi qulubihim maradun amma wadanda akwai cuta a cikin zukatansu ta munafinci da nun kufurci da adawa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fazadathum rijsan to ayoyin suna kara musu cuta akan kazanta akan kazantarsu ashe kenan alqur'ani idan mutum baya san sa yana kara masa cutar tunda bai nemi shi a cikin sa ba mun fahimci abin yawa tunda bai yadda da shi ba baya san sa yana kyamar sa baya san aiki da shi to sai ga cewa ya kara masa cuta kamar da Allah madauki ba mu labari anan dangane da munafikai akwai cuta ta munafinci a zuciyarsu sai Allah ya kara mata karfi wahum wa matu wahum kafirun sai kuma su mutu suna kafirai inji Allah subhanahu wataala kaga kenan ashe nan ya nuna mana me imani yana karuwa kafirci ma yana karuwa imani yana raguwa kafirci ma yana raguwa wannan kuma mas'ala ce a cikin babin aqida in ka karanta littafin tauhidi akwai wannan mas'ala da ake cewa mas'alatu ziyadatul imani wa niqsanuhu ziyadatul iman wa niqsanuhu ikaruwar imani da kuma raguwar imani hakanan kafirci shi ma yana karuwa yana raguwa maganganun malamai suna da yawa a wannan fagen kuma akwai ayoyi da dama a ciki ga wasu ma daga ciki ya kawo mana anan shine sai yake cewa wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri kun ga shi ma wannan nasi ne a qur'ani innaman nasi'u زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرقونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. منين النسيء ممدد الكرن تولنا باب سيرة النسيء شين جنكلي jinkirin watannin da aka haramta yaki a cikin su watanni nawa ne watanni hudu ne ko da wanne da wanne muharram yawwa kafin muharram biyo su a jere dhulqa'dati sai dhulhijjati sai almuharram wannan a jere su uku can kuma sai ka tsallake sai ka dauko rajab yawwa ma'ana guda hudu ga Dhulqa'da ga Dhulhijja ga Muharram da kuma Rajab wannan an hana yaki a cikin su ma'ana ana girmama su ba a yaki da kafirai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana yaki da su ko kafin wannan lokaci in suna son su yi yaki a watan da yake wata ne mai alfarma an hana yaki a ciki sai su yi abin da ake cewa annasi'u sai su canza masa suna sai su ce a wannan watan watan kaza ne maimakon misali in a Rajab ne suna so kuma su yi yaki a ciki sai su kira shi Sha'ban kaga sun jinkirta sunansa sai su bashi wani sunan daban dan su je su yi kafir a su yi yaki a cikin abin nan watannin da aka hana yaki to wannan shine ake cewa annasi'u to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaman nasi'u shi fa wannan aiki na jinkiri da wannan aiki da kafirai suke yi ziyadatun fil kufri kari ne a kafirci ashe wannan kun ga dalili ne akan cewa kafirci yana karuwa yana raguwa kun fahimci wannan abinda dama yake so ya fada kenan ashe kenan a zuciyar mutum ana iya samun karuwa ta imani ana samun raguwa ta imani gurgudan aikin ka da qur'ani gurgudan ibadar ka gurgudan kusantar ka ga ubangiji gurgudan zikirin ka duk wanda baya zikirin Allah ba zai samu wannan da kuma karatun alqur'ani salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan ayyukan ibada da nafilfili to za ka ga cewa imanin sa ragagge ne mun fahimci wannan amma idan mutum bayan yayi imani da Allah da manzon Allah da kuma imani da mala'iku da sauran abubuwa rukunin imani baki daya kuma yana kusantar ubangiji yana ƙara kusantarsa da zikiri da sallah da sauransu to za ka ga imanin sa na karuwa in ko ya zama ya imanin baya kusantar ubangiji da nafilfili to sai ga imanin sa bai kai wancan ba duk da ba a ce masa kafiri ba mun gane to amma imanin sa imani kuma kar ku fassara da Allah da fassara ta Bahaushe an ce imani yana nufin tausayi ba shi ake nufi ba ka san ce kai wani ba shi da imani ana kuma nufin me tausayi ake nufi to ba tausayi muke magana ba yawa imani da ya kunshi kauli wa amal wa atiqat shi ake zance ana yawa imani na cikin zuci da imani a aikace bin da'a wato yin da'a kai bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka waɗannan ayyuka duk imani ne haka nan kudurta abinda zaka kudurta a zuciya ne yadda da Allah cewa akwai Allah akwai mala'iku ritanin tashin alkiyama imani da kaddara imani da littafan Allah imani da manzanni wannan shine imani na zuci na aiki kuma na waje shine na waje sannan kuma na baki shine furucin da zaka rika yi da zikiri da la ilaha illallah wannan a baki kenan to waɗannan abubuwa tunda kun ga shi ma kashi-kashi ne gurgudan yadda kake yin su da yawa gurgudan yadda imanin zai karu in ku ka rage a ayyukan kirki imanin ka shi ma sai ya zama yana ƙasa ka duba ka ga mutumin da yawa yi gari cikin sabon Allah sai ka ga cewa yana jin kunya ya aikata wani abun alheri ba saboda ya riga yawa kansa hukunci cewa shi fa ba mutumin kirki bane ko ba haka bane akwai wannan yana faruwa yanzu ka taba ganin misali yanzu wanda zai dauko zai sha taba ya dauko ashanar ya ƙetta ko laita zai sa a baki kuma ya ce bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah zai yi saboda me shi kansa zai ji kunya yanzu sabon Allah yake bari ya jinkirta zikirin Allah sai daga baya ko ba haka ba kaga kenan ashe lokacin da mutum yake sabon Allah in yayi masa yawa to yana nesanta shi daga ibada yana nesanta shi daga zikiri don haka kenan zai zama baya cikin waɗanda suke kusa da Allah subhanahu wataala amma in ya nesanci sabon Allah yana da'a yana tashi da dare yana nafilfili yana zikiri yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga imanin sa yana habaka kuma shi kansa yana jin kunyar Allah saboda kullun yana tare da shi yana kuma rabuwa da sabon Allah to wannan ita ce walittaka mun fahimci abin da haka mutum yake girma a gurin Allah sai ya zama waliyin Allah sai Allah ya so shi sai ya girmama shi to Allah ya bamu walittaka bayan ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri sai ce wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa walladhina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wannan kuma shi ma dalili ne akan karin shiriya shiriya tana karuwa shiriya tana raguwa duk wannan kuma dalili ne akan ziyadatul iman wa nuqsani wannan fage insha Allah mun zo wata ran karatun wasu littafan na aqida ma zo kan magana insha Allah mai ake nufi da ziyadatul iman wa nuqsani da kuma sabanin da malamai suka yi akai da dalilai akan kowanne amma wannan suna cikin dalilan da mafi yawa ake amfani da su akan cewa ashe waɗannan abubuwan suna karuwa ba daraja ɗaya bane Allah subhanahu wa ta'ala yace walladhina tadaw waɗanda suka nemi shiriya zadahum hudan Allah sai ya ƙara musu shiriya ihtada sun shiryu sun nemi shiriya fi'ili in ya hadu da wannan ta'un da take cikin alifun da ta'un ko nukusin da sinun da ta'un tana nuna talab wanda suka nemi shiriya suka kokari suka sa kansu akan hanyar shiriya sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi aikin da'a to sai Allah madaukaki ya me sai ƙara musu shiriyan nan saboda me su masu son shiriya ne wa atahum taqwahum kuma ya ba su tsoron Allah wannan a cikin suratul muhammad take sannan shi wa qala ta'ala fil munafiqin dangane da munafikai kuma Allah madaukaki ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada a cikin zukatan su akwai rashin lafiya akwai illa akwai matsala فزادهم الله مرضا سي الله يقارا musu wannan cuta da rashin lafiya kun ga kenan ashe kafirci na karuwa kamar yadda imani yake karuwa kafirci na raguwa kamar yadda imani yana raguwa mun fahimci wannan mawdu'in ko yau in mun fahimta to sai mu dauko kuma sai mu daura akan wannan darasin sai ce fa bayyana subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai bayyana mana anna shakhsal wahida cewa mutum daya kad yakunu fihi qistun min walayatillahi zaka iya samun yana da walittakar Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani yanki shine qist yana da wani yanki na walittaka bihasabi imanihi gurgudan imanin sa wa qad yakunu fihi qist min adawatillahi tare da haka kuma zai iya samun akwai wani yanki kuma na adawatullahi wato kiyayyar Allah bihasabi kufrihi shima gurgudan kafircin sa kafirci gurgudan raguwarsa da karuwarsa shima wa nifaqihi gurgudun kuma munafincin san akwai sai ce wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa wa yazdadu alladhina amanu imana kuma yana karawa waɗanda suka yi imani imani wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa li yazdadu imanan ma'a imanihim dan su kara imani akan imanin su wannan duk nassi ne kuru-kuru a cikin alqur'ani da yake nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa me yasa malami ya nanata waɗannan ayoyi mas'alar karuwar imani ko raguwarsa akwai kungiyoyin musulmi da suka ƙaryata ta ba su yarda da ita ba kamar khawarijawa da murji'a ba su yarda da imani na karuwa ko na raguwa ba saboda a gunsu haka mu'tazilawa suna cewa imani wai abu guda ɗaya ne in ya fita gaba ɗayansa zai fita in yana nan to dukkansa yana nan wannan ji mu abin nan khawarijawa kenan shi yasa suka ce in har aka ce mutum ya fita daga imani to sunansa kafiri kun fahimci zancen nan daga cikin dalilan da suke kawo duk da bai kamata mu kawo waɗannan ba don kar ruɗe mutane suna cewa misali Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mu'mini ai mai zina baya zina a lokacin da yake zinan nan alhali shi mu'mini ne sai suka ce ma'ana ana zare imaninsa zare imani ko shi imani kamar zare ne in aka zi haka aka cire shi to duka ya fita sai ya zama an bar jikin ba imani ashe kenan ya zama me ya zama kafiri shi yasa suka ce duk mai zina kafiri ne kun fahimci abin yawa mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu kallon qur'ani da dukkaninsa da hadisai dukkaninsu sai suka ce a ba haka bane abinda ake nufi ba mumini bane ya saboda tawayar ba mumini ne kamili ba imanin sa ya ragu saboda saban Allah da ya aikata don haka a lokacin da yake ciki ko an ce masa ba mumini ba ana nufin ba mumini kammalalle ba ba ana nufin kafiri bane shi saboda me Allah madauki ya ce innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ko Allah baya gafarta ai shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai wannan ba ga wanda ya so zina ta kai kafirci ko bata kai kafirci ba bata kai kafirci ba dan haka kenan in Allah ya so zai gafarta abinda Allah baya gafarta in an mutu an je gare shi shine shirka ashe duk abinda ba shirka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta maka shi ko kuma ya azabtar da kai gurgurdan abin da ya so dan haka nasoshin qur'ani in kana so kai magana akan matsala sai ka hada nasoshi duka guda ko kuma in qur'ani ne in kuma hadisi ne su maka hada su guda sai ka kallu wannan sai ka kallu wannan sai ka fidda hukunci daya amma in ka kallu wannan ka rufe idan ka kike kallon wancan to sai ka dora wa mutane hukuncin da ba haka yake ba kamar yadda yake shine mazhabar khawarijawa kuma mazhabar su waɗannan mu'tazilawa gurgurdan dai dan wannan misali da muka bayar mun fahimci wannan mabu insha Allah to mu karasa ko kuma mu tsaya nan ga sabon fasali yace awliya Allahi ala tabaqataini kina ga mu tsaya nan yawa darasin gaba sai mu tashi akan sa cewa waliyan Allah a aji biyu ne zaka iya dora su aji biyu ne ma'ana akwai na sama akwai kuma na ƙasa kowanne shi ma gurgurdan nasoshi da suka zo mana a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin salihan bayin sa waliyan Allah masu da'a gare shi masu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar da yazo da ita Allah kuma ya kade mana kowanne irin abu da zai nesanta mu daga Allah subhanahu wataala كوي نيسان تامو دغا هنير منزن الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله